Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 29 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Murtala ba mukanin labarin.
To binta, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bada sanarwar tallafin dala biliyan 1 domin bunƙasa tattalin arzikin mata a nahiyar Afirka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin Bakhmut. Yana cewa kowane sashe na yaƙi da Rasha yana da muhimmanci. Gwamnatin Zimbabwe na duba yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka sama da laifin kisan kai da cin amanar ƙasa.
Kanin labaran duniya kenan. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris za ta gana da 'yan kasuwa mata na kasar Ghana a yau Laraba don tattaunawa kan ƙarfafa tattalin arziki da jagoranci, inda za ta sanar da tallafin dalar Amurka biliyan 1. Dangane kuma da harkokin tsaro a Najeriya, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana ci gaba da farautar wasu da take tuhuma da hannu ga aikata laifuka da ke da alaka da tarwatsa zaman lafiyar al'umma da sunan murnar samun nasarar zaɓe. Sannan muna tafi da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma nasihar watan Ramadana. Amma yanzu ga Murtala da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau Laraba, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris take ba da sanarwar tallafin dala biliyan 1 domin bunƙasa shiraruwan da suka shafi ƙarfafa tattalin arzikin mata, yayin da take kammala ziyarar da ta kai a ƙasar Ghana. Ofishin mataimakiyar shugaban ya ce tallafin kuɗin zai ƙarfafa samar da damar ayyukan na'urorin zamani da horarwa kan aikin yi da kuma ƙarfafa sana'o'i. Harris tana gudanar da wani taron tattaunawa da mata 'yan kasuwa a yau Laraba a Accra, babban birnin ƙasar ta Ghana, kafin ta wuce zuwa Tanzania, ƙasa ta gaba da za ta ziyarta a rangadin mako ɗaya da take yi a nahiyar Afirka. A jiya Talata, Harris ta yi alkawarin wani sabon babi na dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar Afirka. Tana mai jaddada shirin ƙarfafawa mata da inganta tattalin arziki da kare demokradiyya ga matasan ƙasar Ghana kusan 8,000 da suka tattaru a cikin tsananin zafin rana domin su ji jawabin nata a birnin na Accra. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin Bakhmut da ke gabashin ƙasar. Yana mai shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa galaba kan Ukraine a can zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da ƙasa da wasu a cikin Ukraine da su sasanta da Rasha. Zelensky ya ce Ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya da Rasha ba, har sai dakarun ƙasar ta Rasha sun fice baki ɗaya daga dukkan yankunan ƙasar Ukraine. Tun sa'adda Rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamayar tata shekarar da ta gabata, ta yi ikirarin mamaye yankuna hudu na Ukraine a wani yunkuri da baki ɗayan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da shi a zaman wanda ya saba doka. Ƙasashen yammaci dai na ganin rashin wani wato suna ganin rashin wannan Bakhmut ba wani babban muhimmanci yake da shi ba, suna cewa don Ukraine ta rasa shi ba zai yi wani tasiri ba ga ɗaukacin yaƙin. To sai dai Zelensky ya faɗa wa kamfanin na AP cewa kowane sashe na yaƙi yana da muhimmanci. Shugaban ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kan samu awala da sauran duniya ba. Tsai ta yi wannan furucin ne yau Laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Toyon da ke tefe domin kai ziyarar aiki a Guatemala da Belize.
Nan ba da jimawa ba Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris da take kammala ziyarar kwana uku a ƙasar Ghana za ta gana da 'yan kasuwa mata na ƙasar a yau Laraba don tattaunawa kan ƙarfafa tattalin arziki da jagoranci, inda za ta sanar da tallafin dalar Amurka biliyan 1. Wannan shine aikinta na ƙarshe a ƙasar Ghana kafin ta wuce zuwa Tanzania don ci gaba da ziyarar Afirka na mako guda. Wakilin murya Amurka da ke birnin Accra, Idris Abdullah, ya aiko mana da rahoto.
Kamar yadda ofishin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ya ce, za a ba da tallafin dalar Amurka biliyan 1 da za a yi amfani da shi wajen horon aiki, tallafawa 'yan kasuwa mata da kuma faɗaɗa fannin digital. Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Isa Merago Jibril Abbas yace wannan tallafi zai taimaka ainin ga mata.
Ziyarar mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris zuwa kasar Ghana da yunkuri na taimakawa mata 'yan kasuwa bayan ta sadu da su ta ji matsalolin su, ina jin wannan waton taimako ya dace sabili da a cikin yunkurinta za a kafa wata waton cibiya a waton headquarter na AFTA a birnin Accra domin taimakawa mata wurin samun waton jari da kuma ba su shawarwari na kafa kanana da matsakaitan masana'antu da kuma ganin cewa lalle mata sun taka rawar gani ainin a fannin bunkasa cinikayya da kasuwanci da kuma ƙara inganta yanayin tattalin arziki na kasar Ghana da kuma sauran mata na Afirka baki daya.
Kamala Harris zai tun shigowar ta kasar Ghana ranar Lahadi da ta gabata ta gana da shugaba Akufo-Addo sannan kuma suka gudanar da taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa. Haka kuma ta gudanar da lacca ga matasa da mata a dandalin Black Stars kuma ta ziyarci sansanin ajiye bayi da ke birnin Cape Coast. Za ta bar ƙasar Ghana yau Laraba zuwa Tanzania inda za ta gana da shugaban ƙasar Tanzania Samia Suluhu Hassan a birnin Dar es Salaam. A ranar Juma'a kuma za ta wuce zuwa ƙasar Zambia sai ranar Asabar ta wuce zuwa ƙasar Amurka ta isa Amurka a ranar Lahadi mai zuwa. Idris Abdalla Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla, an gaishe ka Idris Abdalla. Har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin kasar Zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin kasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka samu da laifin kisan kai. Gwamnatin ta ce ta rattaba hannu kan yarjejeniyoyi na kasa da kasa da dama, wanda hakan ya sa za ta tambayi 'yan kasar ko suna son ci gaba da kisa a zama hukunci kan mutanen da suka aikata kisan kai ko cin amanar kasa. Da alama kuma 'yan kasar ta Zimbabwe suna da ra'ayoyi mabambanta a kan lamarin bisa tarukan da aka gudanar na jiran ra'ayoyin jama'a. Faston Mangezi, wani manomi, ya ce babban muhimmin abu shi ne hana waɗanda aka samu da laifin kisan kai ci gaba da zama a cikin al'umma, don haka ba sai an rataye su ba a yi masa hukuncin da zai hana su komawa rayuwa kamar kowa. To sai dai Godfrey mai shekaru 39 cewa ya yi idan mutum ya kashe wani tilas ne a rataye shi har lahira. Muna samun matsaloli da dama na waɗanda suka yi kisan kai suna barin gidajen yari su koma cikin al'umma su koma aikata irin laifin na kisan kai. A ƙarshe, hukumar tsaron farin kaya ta Azerbaijan ta faɗa yau Laraba cewa tana gudanar da bincike kan wani harin ta'addanci bayan da aka harbi wani ɗan majalisar dokoki mai tsatsauran ra'ayin ƙin jinin Iran, aka kuma yi masa rauni a gidansa. Hukumar tsaron ta faɗa a wata sanarwa cewa an kwantar da ɗan majalisar Fazil Mustafa a asibiti sakamakon rauni da ya samu a kafadarsa da cinyar kafarsa sa'ad da aka harbe shi da bindiga a jiya Talata. Sanarwar ta ce rayuwarsa ba ta cikin wani babban hatsari, yayin da kuma aka buɗe wani binciken aikata babban laifi domin gano waɗanda suka aikata lamarin.
A gaida Murtala Faruk Sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Najeriya, inda rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce tana ci gaba da farautar wasu da take tuhuma da hannu ga aikata laifuka da ke da alaƙa da tarwatsa zamar lafiyar al'umma da sunan murnar samun nasarar zaɓe. Wannan na zuwa ne bayan wasu mutane 781 da rundunar ta kama da laifuka a lokutan zaɓuɓɓuka a jihohi daban-daban. Daga Sokoto ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Mutanen da rundunar ta ce ta kama akan tumar aikata laifuka a lokutan zaɓe, an kama su ne daga jihohi daban-daban na Najeriya, kamar a jihar Sokoto inda aka kama mutane da yawan su ya kai 79. Ko bayan zaɓukan, rundunar ta ce an samu wasu mutane da ke fakewa da samun nasarar zaɓe wajen yin murna sai su rinƙa aikata laifuka, duk da yake ba da yawan jam'iyyunsu suke yin hakan ba. Alal misali, Abdullahi Mijin Yawa ɗaya ne daga cikin waɗanda irin wannan matsalar ta yunƙurin rutsawa da shi. Tamkar yadda ya faɗa da bakinsa a hedakwatar 'yan sanda da ke Sokoto.
To, kwantilan na ya kawo na wani ɗan uwana da muka samu faction da shi, dalilin mun ci zaɓe shi ma shina APC mu ma muna APC, saboda suna ya muci kayan wasu al'umma da abbakin kasuwa, saboda sun yi PDP muka ce ba mu goyon bayan wannan, su bari su zo a bincika wurin 'yan nashina a bar shi da abin 'yan ma nasuna a basu. Sai sun zuciya ɗibi yaron anan nau sai zo wurina da adda ya barcin sai ya kashe ni. shi ne na kawo complaint a wurin CPC.
Wannan batun a cewar commissioner yan sanda Muhammad Hussein Gumel sun yi bincike a kansa kuma yanzu haka yana gaban kuliya.
To wannan case da aka kai wa alkali case ne na attempted culpable homicide. Domin duk wanda ya rike adda ya kuma rike mutum da cewa zai sare in banda Allah ya cece shi mutane sun taro da sai dai ai wata.
Commissioner ya ce akwai wasu misalai na irin waɗannan matsalolin da suka kama.
A Torata local government an samu wannan matsala wanda wasu suka fito suna kokarin wannan cewa su murna suke kawai suka shiga gidan wani mutum har suka harbi matarsa a ido da danko. To wannan wace irin murna ce? Me ya kai ka tunda ba farauta za ka, me ya kai ka ɗaukan bakan danko don wani har ka harbi mutum? To kaga wannan ba wani abu bane su kawo hargitsi a gidan nan su yi musu sata.
Haka ma an samu ire-iren waɗannan matsalolin kuma commissioner ya ce yanzu haka suna kan farautar wasu da suke tuhuma da hannu ga aikata laifukan.
Kuma abin da ya ƙara taimaka shi ne muna da video clip. Bidiyon waɗanda suka aikata wannan kuma yara ne ƴan garin nan ne kuma muna bin su ɗaya bayan ɗaya guda-guda sai mun cafke su komai nisa. To akan wannan da ya sa muka kira ku ƴan jarida don ku isa mana ido ko kuma sanar da mutane cewa kada a tsorata, kada a firgita. Wannan rundunar 'yan sanda tana nan akan aikinta kuma duk wanda ya aikata za a yi mishi.
Yanzu da yake hukumar zaben Najeriya ta tsayar da ranar 15 ga watan Afrilu a zama ranar kammala zaɓukan da ba a kammala ba a wasu jihohin ƙasar. Kwamishinan na 'yan sanda ya ce rundunar tare da hukumomin tsaro ba za su yi ƙasa a gwiwa ba.
Inda aka ga element na irin waɗannan mutane masu fakewa da bayanin cewa sun fito don murna su aikata wani laifi ba za a basu ba, ba za a kyale su ba.
Dama tun kafin gudanar da zaɓukan da aka yi a ranar 25 da na 18 ga watan Maris, wasu 'yan siyasa sun amince da sanya hannu ga wanzan da zaman lafiya tsakanin magoya bayan su kafin zaɓe, lokacin zaɓe, har ma da bayan zaɓe. Kuma jami'an tsaron Najeriya sun lashe takobin tabbatar da hakan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 12 na wato karfe 4 kenan da na yamma da minti 12 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 12 a Ghana. Yanzu kuma sai ku gyara zama don shirmu na arewa a yau.
Domin fa arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanai daga shugaban kungiyar tallafa almajirai ta AFTA da ke aiki a jihohin Arewa maso yamma don sama almajirai ayyukan yi. Shugaban Barista Ilyasu Ibrahim Khalil na magana ne a Abuja wajen ƙwarya-ƙwaryan taron fayyace ayyukan kungiyar.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Almuhajir wato shi almuhajir wato shi inda aka sani mutum ne wanda ya je neman ilimi wani gari, yau ba wai ya je ya bara bane. In muka dauko tarihin ma almajirci ko kuma tsangaya, mu a lokacinmu, lokacin iyayenmu, abinda muka sani tsangaya, in an kawo muka ma almajiri kamar an same an kawo muka wani additional hand ne, saboda za ga duk wani wata tsangaya tana da katuwar gona wanda zai iya noma ba wai ya ciyar da tsangayar ba a shekara, kai har makwabta da kenan zai iya ciyar da ita. A lokacin nan ba abinda almajiri yake in banda ya karatu ya je ya noma, in kaka ta yi ya zo a zo a girbi a kawo abinci gida rumbu duka a samu abinci kowa ya ci. In kaga almajiri a cikin gari ya je tushen mota ne ranar Alhamis ko ranar Juma'a ya je neman abinda zai samu na sabulu ya wanki ba ya je bara bane. Yanzu al'amari ya zo ya lalace, aka dauki almajiri shine mutum mai yawo yana bara yana cewa a bashi abinci ko kuma a bashi kuɗi ko kuma a bashi wannan, amma ba ma'anar almajiri kenan ba. Kuma almajiran nan da kake ganin su in ka je yanzu ka bi a kasashen Hausa, idan ka je ka samu manya-manyan 'yan kasuwa, ka samu masu aikin kafintoci da masu aikin wasu abubuwa gine-gine da sauransu, mafi yawansu almajirai ne. kai ita almajirin nan idan ka dauki kungiyar mu yanzu in ka dauki menene ake nufi da kungiyar nan namu zaka je ka ga mun dauko cewa an dauko wata aya ce ta Qur'ani wanda Allah ke magana da Annabi Dawud yake cewa madalla masu sana'an ƙira masu sana'an ƙarfi masu sana'a yace madalla wanda su ma duk almajirai ne sana'an ƙarfi ku gaggyana sana'a ku yi ta da kyau wato ma'ana almajirci abin da ya gada shine sana'a kai Annabi Nuhu in ka tuna ai shi Annabi Nuhu ba kafinta bane shi ya gina wannan jirgi da ake cewa Annabi jirgin Annabi Nuhu saboda haka za ka ga almajirai ba wai wasu mutane masu bara ba amma mutane masu sana'a tun lokacin annabawa suna da sana'o'in su har zuwa wasu lokaci yanzu ne kawai aka zo aka watsar da wannan abu
wato barista faɗa mana wannan kungiyar tana yin aiki ne kamar a jihohi nawa arewacin Najeriya
to yanzu dai wannan kungiya musamman tana nan Northwest yawa duk inda ka sani mun je yanzu muna establishing din branches kuma inda muka samu branches duk inda muka za mu dauki yara a gari a tsangayoyi za mu dauki wajen guda 50 za a kai su wajen nojin sana'o'i sannan kuma za a tafi wani jiha a dauki yara 50 akwai da su duk wayannan yara za a ba su wata uku ne watanni uku su koyi wannan sana'a sannan kuma za a rika dan ba su kamar masu zuwa tukin na za mu rika ba su kamar 10,015 20,000 dan a ba su kudi a karfafa musu cewa su rika zuwa suna koyi wannan sana'a din yawa abinda muke yi kenan wanda kuma Allah ya rza mu da su a kai
alƙaluma kun gano ya yanayin yawan waɗannan almajirai ne a misali sun kai 1,000,000,000 miliyan kaza kaga da yanki arewa maso yamma shefi ko ina yawan jama'a Najeriya
to alƙaluma gashi nan zaka ga mu mutanen mu su faɗi ga lissafin da suka yi turawa kuma su faɗi to abinda ake matsalar da ake da shi shine akan hada almajirai da waɗanda su zauna gari banza a ce dukkan su out of school children wato mutanen da ba su zuwa makaranta sai a dauki almajirai ma wanda suna karatun Qur'ani suna karatu suna neman ilimi sai a ce out of school children to in ka tafi da wannan alƙalamin suna cewa wajen miliyan 7 ne wanda ba su makaranta wato makarantar boko amma mu ba mu yarda da wannan ba
wajen ku sun fi haka ko ba su kai bane
mu a wajen mu in akwai magana out of school children a arewacin Najeriya ko a Najeriya ba su fi miliyan 2 ba amma duk mutanen mu almajiran mu da suke waje ba za a ce musu out of school children ba sai dai gwamnati ta yi watsi da su ta wulakanta su ba abinda take musu yanzu abinda ya samu ka yunkuro shine ba su suka nan da ake ba yan boko dokil a ba almajiri da ya gama karatu alqur'ani shi ma a bashi sannan kuma abinda ake kyautatawa wasu malamai su ma dole a dauki alƙaluma malaman tsangaya su ma a ga an kyautata musu ana ba su albashi da ya kamata sannan kuma gwamnati ta fitar da wurare gonaki na tsangayu ta ce wannan gona ta tsangaya ce in akwai kuma wani abun nan noman kifi kiwon kaji da ake duka a kawo almajiran tsangayen su ma zama suna da shi ba sukan nan kuma da ake bayarwa in dan boko ya gama karatu a ce an bashi ko kuma an dauke shi wajen koyar da sana'a koyar da shi mu ma yanzu muna da gardawa da zamu dauko mu ba da list din su a zo a koya musu sana'a in bashi ake yi a basu bashi mu za mu tsaya musu asgarantos insha Allah
to abinda ma za a fi ganewa shin in an ce gardawa watakila sun wuce waɗannan almajirai da ake magana koko duk wanda ya karatu tsangaya wajen ku almajiri ne
a'a shi gardi abinda ake ɗauka bari mu baka musamman wani ɗan interpretation mai sauki mu dai abinda muke tunani shine gardi wanda kamar ya kai irin wajen yan shekaru na balaga ba irin yaran na ƙanana ba
mun gode barista Khalil ba mu yi nisa ba don ga sakataren kungiyar Sheikh Muhammad Kabir Bomo da ƙarin bayanin waɗanda suka ci gajiya ko ma a yanzu suke cin gajiyar ayyukan kungiyar
musamman a shiga cikin harkan wajen tsaftace harkan na almajiri wajen karatu da abinci da kuma neman tallafawa shi malamin da ke karantarwa su almajiran ya zama suna da wani kamar uniform na zama karatu kuma ya zama suna da abinda ake basu domin sabulun wanka da wanki wanda ana lura da wannan tsaftan kuma ga abinci wadda ba sai an je an yi bara ba yana daga cikin abinda muke fata Allah ya taimake mu akai wanda masu hannu da shuni don suka shigo ciki suka tallafa mu kuma za mu aiwatar da wannan tsari insha Allah
faɗa mana zuwa yanzu kamar mutum nawa ko almajirai nawa kuka samu kuka talafawa
kamar yadda Arewa House nan gidan Sardauna Auditorium Hall aka kaddamar, kuma mun kaddamar da shirin ne a matsayin an fara an bude sakamakon waɗanda suka zama members, waɗanda suka cika form suka zama members tare da mu, su ne zamu fara kallon a tallafa musu da shi. Kuma zuwa yanzu yaran da aka yi musu training na koyon tukin mota buses da kuma trailers da kuma aikin paci kenan vulcanizer da kuma dinkin keke, su ne aka taru aka kaddamar da a lokacin su riga sun fara yanzu suna kanyi, wanda kuma da zaran sun gama koya sun iya, to shi kuma za a nemo wanda ya koyi keken dinkin keke, za a nemo keken Allah da a bashi ya zama ya dogara da kansa, wanda ya koyi paci za a nemo injin a bashi domin ya dogara da kansa, wanda ya koyi dinkin keke a hannu wato telebarun fa kenan keke aka fada shi ma za a su irin wannan sai a bashi, wanda akwai wurin da suke bada tallafi irin wannan karkashin gwamnati, idan aka nema za su bada, an kuma suka bada mu kuma za mu ba waɗannan mutane da suka koyi wannan sana'a. An kaddamar ne da shirin, yanzu ne abin zai ci gaba in Allah ya so ya yarda.
Wato abinda nake nufi wannan, tunda watakila da abu in an zo aiki ana farawa ne da wasu, misali sai a ce a ɗau mutum 100 a gwada da su, daga nan abu ya ci gaba da yin nasara sai a ƙara wasu yawan mutane.
So akalla ta hannuna dai kusan mutum 250 suka yi rajista da ita wannan kungiya, tsakanin maza da mata, almajirai, gardawa har da malaman nasu, wanda kuma alhamdulillah mun kaddamar a matsayin sun zama members. To su ne wato zakaran gwajin dafi wanda za a fara da su a bangaren ta hannuna kenan.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin Arewa yau, ku biyo mu makon gobe da yardar Allah don sauraron sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Baffa Haruna Bajuga, garkuwan kungiyar muryar talaka. Kace sabon rikicin cikin gida da ya kunno kai a cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP hakan bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda jam'iyyar ta jima a cikin rikicin 'ya'yanta tun ma kafin ai zaben da ya gabata a wannan shekara ta 2023. Sai ra'ayin Mamudu Salihu, ƙauren Lamoda, jihar Zamfara, mai cewa ina baiwa gwamnan jiharmu ta Zamfara mai barin gado Dr. Bello Matawali shawarar cewa kada ya saurari duk masu bashi shawarar ya kalubalanci sakamakon zaben gwamna da aka kammala a jihar, wanda dan takarar jam'iyyar PDP mai adawa Dr. Dauda Lawal ya samu nasara. Ina tunawa gwamna Matawali cewa shi ne da kanshi ya amsa shan kayi, har ma ya nemi yafiyar al'ummar jihar Zamfara, don haka kada ya bari waɗansu su zuga shi daga ƙarshe su koma gefe suna mashi dariya. Sai kuma ra'ayin Rilwanu Ibrahim London Wuba, mai cewa don Allah ku faɗa wa hukumar kula da wutar lantarki ta nan ƙaramar hukumar Hongo a jihar Adamawa cewa akwai wani laifin da muka aikata ne aka hana mu wutar lantarki bayan muna biyan kuɗin wuta a kowane wata. A shekarar bara ma a cikin wannan watan azumi haka aka yi mana, mukan shafa kwanaki ba mu ga wuta ba, idan ma an kawo wutar ba shi da wani amfani a gare mu, domin hasken wutar tamkar hasken wutar gawayi ne, muna fata za su ɗauki matakin da ya dace. Sai wannan ra'ayi da ya fito daga hannun Isa Lawal Girgir, mai cewa yadda kamfanin wutar lantarki wato Yola Electricity Distribution Company take yawan ɗauke wuta a garin Port Harcourt da kewaye a wannan lokaci na azumi, a gaskiya wannan lamarin abin tur da Allah wadai ne, domin lamarin ba haka yake ba kafin ɗaukar azumi. Ya kamata gwamnatin jihar Yobe ta duba wannan lamari da idan basira. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu riƙa karantowa.
Madalla, an gaishe ki Grace Alheri Abdu. Masu sauraro, yanzu kuma sai tasirin watan Ramadan daga bakin Malama Isma ta makarantar Hayatul Islam a birnin Kwanni a Niger.
Radan uzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin. Ni ce malama Isma daga nan makarantar Hayatul Islam a birnin Kwarni. Zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka. Wata azumi wata ne mai tarin albarka. Wata ne wanda Allah ya sabkar da Qur'ani a cikin shi. Qur'ani mai girma. Kuma Allah ya umarce mu da yin wannan azumi kuma ya sabkar da aya su fito. Kenan wannan azumin da Allah ya sabkar suwa, wannan azumin da Allah ya ce mu ya sabkar da Qur'ani daga cikin shi, ya kamata mu yi umarni da damuwar mu. Azumi ibada ce. Ibada ce kuma mai girma. Yana daga cikin rukunin musulunci da Allah ya wajibta akan musulmai. Ya wajiba akan mai kuɗi, ya wajiba akan talaka. Kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye idan ya zo. Mu samu mu yi ibada a cikin shi, mu zamanto muna daga cikin da bayan da Allah ke ɗaya ta daga bane shiga wuta. Duka ibada ana bada ladarta, amma Allah ya ce azumi na shi ne, shi ɗaya ke da sakamakon azumi. Kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi, ya kamata mu yi unhuwan da damar mu. Mu rinka karatu alƙur'ani a cikin shi, mu rinka zuwa wurin tafsiri, akwai sadaƙoƙi da duk abin da ya kamata. Ya kamata mu kiyaye. Baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi. Kenan ba mutum sai ya barci ne ko sha ba yake bannata azumin shi ba. A'a, ya kamata mutum ya kiyaye ganin shi, ya kiyaye jin shi, ya kiyaye tunanin shi. Wa'annan duk su wa'annan gabari suna azumi. Kenan ya kamata mutum ya kiyaye, ya tsaya shi tsoron Allah, mu aikata daidai, musamman mu mata. Muna da wasu tabi'o'i wanda ba su kamata ba, mu zauna muna labarun banza dohi, wani kallace-kallace duk ba namu ne ba. Kenan a kiyaye, kuma a rinƙa maza biyayya. Tunda duk ibada da mace za ta yi idan ba ta yi mishin ta biyayya ba ta yi aikin banza. Mazajen nan ai hankuri da su, a zauna da su zaman lahiya. Abin da suka kawo miki, ki sa hannu miki amsa. Ba dan ganin wance ta yi kaza ba kici sai kin yi, a'a, hali bai zan guda ba. Alhamdulillah.
Masha Allah, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, yau Laraba mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris take bada sanarwar tallafin dala biliyan 1 don bunƙasa shiraruwan da suka shafi ƙarfafa tattalin arzikin mata, yayin da take kammala ziyararta da ta kai ƙasar Ghana. Ofishin mataimakiyar shugaban ya ce tallafin kuɗin zai ƙarfafa samar da damar ayyukan na'urorin zamani da horarwa kan aikin yi da kuma ƙarfafa sana'o'i. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin Bakhmut da ke gabashin ƙasar. Yana mai shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Talata cewa galaba akan Ukraine a can zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da ƙasa da wasu al'umma a cikin Ukraine su sasanta da Rasha. Zelensky ya ce Ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya da Rasha ba har sai dakarun ƙasar ta Rasha sun fice baki ɗaya daga dukkan yankunan ƙasar ta Ukraine. Shugabar ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kansa mu'amala da sauran duniya ba. Tsai ta yi wannan furucin ne yau Laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Taoyuan da ke Taipei domin kai ziyarar aiki a Guatemala da Belize. Ta faɗa wa manema labarai cewa Taiwan tana cikin kwanciyar hankali da ƙwarin gwiwa, yayin da kuma ba za ta iya jurewa ba, amma kuma ba ta takarar faɗa. Gwamnatin kasar Zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin ƙasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka kama da laifin kisan kai. Gwamnatin ta ce rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta yi na ƙasa da ƙasa shi ne ya tilasta mata tambayar 'yan ƙasar ko suna son a ci gaba da kisa a zama hukuncin mutanen da suka aikata kisan kai ko cin amanar ƙasa.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni, da injiniyan mu ne yau ni ce taku Binta Sulemani, yana nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne yau da gobe na tafi.